Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu tare da Jummai Ali daga nan birnin Washington DC da masu sauraron abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin namu na yau, Litinin 4 ga watan Satumba, da a yau ake hutun ranar ƙodago a nan Amurka. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanin labarai.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fara wani taron gaggawa bayan da Koriya ta Arewa ta harba makami masu linzami a cikin tekun Japan. Yanzu haka kuma ministan harkokin wajen kasar Indonesia yana kasar Myanmar domin ganawa a yau Litinin da shugabannin kasar akan domin tattauna batun tsaro akan rikicin da ake a jihar Rakhine. Gobe Talata kuma, idan Allah ya kai mu, shugaba Donald Trump na Amurka zai bayyana shawarar da ya yanke na kawo ƙarshen shirin da ke kare yaran da aka kawo su nan Amurka ba bisa ka'ida ba daga kora.
Kanin labaran kenan. Kungiyar likitoci ta Najeriya ta sanar da shiga yajin aikin gama gari sai yadda hali yayi. Za ku ji fashin baki kan wannan yajin aiki.
Wani abin da na koya tun muka shiga wannan kasa shine, to da dama a babban yadda ake so a tafiyar da aiki shine bari jama'a su ne su ce ga abin da suke so. Abin da ya sa mun kasa samu ci gaba a kasar mu shine, to da dama jama'a ba su suke ce ga abin da suke so ba.
Reverend Joseph Hayab, ɗaya daga cikin wakilan Najeriya 10 da ke cikin rukunin shugabannin addinai na kasashen duniya da aka gayyata zuwa nan Amurka a wani shirin inganta fahimtar juna tsakanin mabiya addinai daban-daban. Za ku ji ƙarin bayani. Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam, wanda a yau zai nazarci yanayin da malaman firamare ke tsintar kansu da ke gurguntar da harkokin ilimi a wannan mataki. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma cikakkun labaran. Yanzu haka ministan harkokin wajen kasar Indonesia Retno Marsudi yana kasar Myanmar domin ganawa a yau Litinin da Aung San Suu Kyi da kwamandan sojojin kasar da kuma mai baiwa gwamnatin kasar shawara akan matakan tsaro domin tattauna rikicin da ake yi a jihar Rakhine. Hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kimanin 'yan Rohingya 37,000 ne suka harce zuwa kasar Bangladesh, makociyar Myanmar ɗin, tun lokacin da tarzoma ta ɓarke a ƙarshen watan jiya. Kwararar 'yan gudun hijira ta sa ƙungiyoyin ba da agaji fafutukar ganin yadda za su tunkari buƙatu da kuma ba da jinya. Mista Marsudi yana son ya tattauna batutuwan tsaro da kuma shawarwarinsu dalla-dalla, ciki har da niyyar tura ƙarin taimakon agaji na jin ƙai ga mutanen jihar Rakhine.
Gobe Talata ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai bayyana shawarar da ya yanke na kawo ƙarshen shirin da ke kare yara da aka kawo su nan Amurka ba bisa ka'ida ba daga kora. Jami'an da suka yi wa 'yan jarida wannan bayani sun faɗa cewa shugaban zai ɗauki wannan mataki ne bayan jinkirin watanni 6 domin baiwa majalisar dokoki lokacin tunkarar wannan batu. Babu hannun wakilan majalisar dokoki cikin wannan shiri, wanda tsohon shugaba Barack Obama ya kaddamar ta hanyar amfani da doka da kuma umarnin shugaban kasa. To amma kuma jami'an da suka yi wannan bayani sun kuma yi kashedin cewa akwai yiwuwa shugaba Trump ya canza matsayi. Kusan mutane 800,000 ne suka ci moriyar wannan shiri da ake kira daka a takaice. Shirin ya ba su damar da ake sabunta musu takardun izinin yin aiki har na tsawon shekaru 2.
Shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta da kuma shugaban 'yan tawayen kasar Raila Odinga dukkansu sun dage a kan cewa ba za su kulle yarjejeniyar raura daunin iko a tsakaninsu ba, bayan da a ranar Juma'a kotun kolin kasar ta yanke hukuncin soke sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi a ranar 8 ga watan jiya na Agusta. Mista Odinga, wanda tsohon Prime Minister kasar ne, shi ne kai kara kotu bisa zargin cewa an tafka magudi bila adadin, har ma yi buƙaci a kori hukumar zaben kasar. Wani masanin harkokin siyasar nahiyar Afrika mai suna John Campbell ya faɗa wa muryar Amurka cewa a zahiri kotun koli ta dora wa hukumar zaɓe laifin sakamakon zaɓen wadda ta ayyana cewa shugaba Uhuru ne ya lashe zaɓen. Haka kuma Mr. Campbell ya ce idan aka yi la'akari da tarihin tarzoman zaɓe a ƙasar ta Kenya, ko da wane ne ya lashe zaɓe, to akwai yiwuwar tarzoma ta ɓarke.
Cikin sauƙi, shugabar Jamus Angela Merkel ta doke abokin hamayyarta Martin Schulz a muhawarar da aka yi jiya Lahadi ta gidan talabijin na ƙasar a yayin da suke yaƙin neman zaɓe. A yayin da sauran makonni uku a yi zaɓe, Mr. Schulz, tsohon shugaban majalisar dokokin ƙungiyar tarayyar Turai, ya kasa samun isasshen goyon baya ko kuma farin jini cikin wagegen giɓi da ke tsakanin jam'iyyarsa da jam'iyyar shugaba Merkel ta masu ra'ayin riƙau. Ƙididdigar jin ra'ayin jama'a na baya-bayan nan ya nuna cewa jam'iyyar Merkel ta baiwa jam'iyyarta Mr. Schulz ratar kashi 14 daga cikin 100.
To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu haka kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fara wani taron gaggawa bayan da Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami cikin tekun ƙasar Japan. Ata sayan da ta yi da niyyar gwajin yadda ƙasar za ta tunkari duk wani hari da aka kai a kan masana'antarta ta ƙera makaman nukiliya. Koriya ta Arewa ta yi wannan ata sayan ne a yayin da kwamitin Tinide ya fara yin muhawara a kan wannan. Wani mai magana da yawun shugaban Koriya ta Kudu ya faɗa wa manema labarai cewa shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in da Prime Minister Japan Shinzo Abe sun amince bayan wata tattaunawa da suka yi ta wayar tarho cewa ya kamata a aza wa Koriya ta Arewa sabbin takunkumi mai gauni.
Daga ƙarshe, Litinin farko a watan Satumba ranar ma'aikata ce a nan Amurka, ranar da ake karrama ma'aikata da kuma irin gudunmuwar da suke bayarwa wajen ci gaba da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. A saboda haka a yau ana hutun ranar ma'aikata ne a nan Amurka. A 1894, kimanin shekaru 123 da suka shige, ranar ta zama ranar hutu a nan Amurka bayan ƙungiyoyin ƙodago sun yi ta fafutukar ganin wanzar da haka. An yi shekara da shekaru ana amfani da wannan rana wajen yin fareti na mutunta ƙungiyoyin ma'aikatan masana'antu. Cikin shekaru 30 da suka shige, ƙungiyoyin ƙodago sun fuskanci ragowar membobi a saboda bunƙasar fasaha zamani. To, amma duk da haka, ma'aikata suna ci gaba da cin moriyar fafutukar da ƙungiyoyin ƙodago suka yi, ciki har da yin aiki kwanaki 5 a mako da samar da wa ma'aikata inshora na kiwon lafiya da kuma biyan ma'aikata a lokacin da suka ɗauki hutu. Labaran duniya kenan kuka saurara. To, madalla, yau ƙungiyar likitoci ta Najeriya ta sanar da shiga yajin aiki sai baba ya gani, biyo bayan gaza cimma matsaya da gwamnatin tarayya kan buƙatoci da ƙungiyar ta gindaya da kuma ta gabatar. Ta haka na hira da Dr. Maryamu Dija Ogebe, likiciya mace ta farko a arewacin Najeriya wadda ta bayyana takaicin shiga wannan yajin aiki.
Abubuwa iri-iri sun faru, yanzu komai ya zama ya birkice. Ba abin da mutum zai iya sa hannunshi a kai ya ce ka wannan ka yi kuskure a kai a wajen profession naka. Yanzu kowa abin da ya dame shi yakan yi, amma waɗanda suna da wannan, suna da tsoron Allahnsu a zuciyarsu, sukan yi kokari ko da yaya ne su taimaki mara lafiyan da ke hannunsu. Ko waɗancan masu cin yaji sun ci gaba da shi, za su nemi wani kona da za su taimake su. Ni abin da na gani kenan, don yanzu ban ce akwai wani dokan da ana kama mutum a kai a yi prosecuting ɗin shi don ya bar aikin shi haka, ya bar mai mara lafiya haka. Sai dai in ya zama lokacin abin da ya yi ba kyau ne a bakin aiki, amma wajen cin yaji.
wato kin ambaci canjin gwamnati da ya kawo haka, to menene hada canjin gwamnati da alƙawalin da likitoci suke dauka na kama aiki na cewon ko dare ko rana, ko da meye ya faru za su tsaya su ga cewon sun cece rayuka?
Ba zancen canja gwamnati ba, kin gani in likita yana bakin aiki kuma wanda ya bashi aikin nan in bai biya shi ba yana jin yunwa, gidan shi ya lalace, yaran shi ba su je makaranta ba, abu bai zauna da kyau ba. Ba yanda likita zai ce to ni ma ko ina mutuwa zan wanda yake asibiti na, domin dole shi ma ya sami zaman shi cewa rayuwar shi yayi daidai kafin ya ci gaba da alkawalin da yayi, ko ba haka ba?
To wato abin nufi sharuɗa da wannan kungiya ta gindaya ko kuma buƙatu da ta gabatarwa gwamnati suna kan hanya kenan?
To ni dai ban ce wai abin da suke yi yana da kyau ba, abin da nake faɗa shine cewa da ba haka ba, don da lokacin da ni dai na fara qualifying aiki ya zama daidai, civil service ma yana straight, albashin kana fita, ko da shike lokacin ba allowances kamar yadda suke nan yanzu, duk abin da dai kake da entitled ya kansu, da samun gida ne, da mota, da loan na sayan mota, da abubuwa haka, sukan baka gida, sukan baka komi da komi wanda ya kamata, kana nan kusa da wurin aikin ka, kuma sai ka shiga aiki ka yi ka fita, ba za ka damu cewa gashi nan wata ya cika har 30th, sabon wata mun shiga yanzu har 10th ba albashi, ko kuma an biya albashin ma an yanke wani abu a kai da ba ku yarda a kai ba, an yanke wai dole wannan a yanka a ba wannan a ba wancan. So yanzu kamar za a ce komai ya canza, ya zama in ba an gyaggyara abu ba gaskiya ba yanda za a kama wani a ce ga alkawalin da ka yi lokacin da ka dauki oath ga inda ka yi failing. Yanzu abin ba daɗin ji, ba daɗin ji. Ya kamata waɗanda suke matsayi su ɗan duba abu da kyau, waɗanda kuma suke cin yaji su ma shugabanninsu su zauna da kyau su tattauna wannan abu a gyara da kyau.
Zanga da likitoci masu kulawa da lahiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, ai sakewar suna ga Larabi. Zan ba ku dan misali aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana na sari hada.
Dr. Maryamu Dija Ogebe kenan a hiranmu da ita. Gwamnatin Amurka ta gayyaci shugabannin addini na kasashen duniya a wani shirin inganta fahimtar juna tsakanin mabiya addinai daban-daban. A cikin hiranmu da Reverend Joseph Hayef, ɗaya daga cikin wakilan Najeriya goma da suka sami halarta wannan shiri, ya yi mini ƙarin haske dangane da shirin da kuma tasirinsa ga ƙasashe mahalarta.
Wato, ita gwamnatin Amerika tana kan yi amfani da embassies nata a ƙasashe daban-daban domin su sa ido, su duba su wane ne suke aiki a kan harkan zamantakewa na addini da kuma sha'anin kare haƙƙin bil'adama. So a wannan shekara sun zabe kusan mutane goma a Najeriya, wanda nima na ɗaya daga cikinsu. A cikinmu akwai limamai musulmai, akwai kuma fasoci krista, da wasu kuma da suke aiki akan abin da ya shafi karin haƙƙin bil'adama. To mun zo ne domin a kai mu wurare daban-daban mu je mu ga yadda ake yin aikin zamantakewa ta addini da kuma yadda ake kare haƙƙin juna, babu bambancin addini, babu bambancin launin fata. To wannan shine abin da suka zo da mu domin mu zo koya, mu kuma samu ƙari dandanawa, mu ma kuma mu bayyana yadda namu yake a ƙasanmu.
Wato, na lura cewa a wannan karan kun zazzaga waɗansu jihohin Amurka. To abin da kuke yi a kowace jiha ya bambanta da ɗaya ne ko kuma?
To in kin lura da yadda Amerika, tsarin mulkin Amerika yake, abin da yake faruwa a Washington DC ba lalle shine yake faruwa a Florida ba. Yadda gwamnatin Florida take tafe da ayyukanta ba lalle haka ake tafe da ita a California ba. To jama'a ne suke kikiro da hanyoyin da suke so su gina kansu sai su kaiwa gwamnati domin a yi musu yadda za su ji daɗi. To shi yasa an kai mu kusan jihohi guda 5 or 6 domin mu koya wannan daban-daban da ake a wasu wurare daban-daban. Sanda ma aka yi mana kikyan bita da mu fahimci yadda gwamnatin America take ba irin gwamnatin da shugaban kasa shi ne zai cewa ko abin da zai yi ko kuma daga can birnin tarayya a gawa ko abin da zai yi ba a kowane bisa ga bayanin da su yi mana wanda mu muna gani yanzu a kowane jiha da kuma kowane karamar hukuma wanda ana ake ce da ita county ko kuma council suna tafiyar da haƙoƙinsu na yadda sun gane abin da zai biya buƙatar jama'a su ba lallai abin da wani shugaba can ya faɗa ba. Don na ji shi yasa aka zaba a kai mu jihohi daban-daban. Domin karin ilimi shi yakan taimake ka kai karin sani idan kuma ka koyi abubuwa daga mutane daban-daban zai ƙara jaddada sanin da kake da shi maimakon ka je ka kalla a wuri abu daya ka ce ai ka san komai.
To yaya kake gani za ku iya yin amfani da wannan damar da kuka samu wajen haɗa kan mabiya addinai daban-daban kasancewa waɗansu suna ganin akwai shugabannin addini da suka shiga harkokin siyasa da yake rage musu kima a idanun al'umma?
Shugaban addini har yanzu a Najeriya suna da tasiri. In kin lura a duk lokacin da za a yi siyasa a Najeriya har ma shugabannin siyasa ma su ne ma suke neman shugabannin addini domin suna ganin shugabannin addini za su taimake su. Ana iya samu wasu malamai da kuma wasu ɗansuci da su riga sun bata rawansu sun sa hannayensu a cikin abin da ba shi ba ne har ya sa yanzu mutane ba su jin su. Amma ina iya tabbatar miki da kuma masu saurara da cewa har yanzu akwai shugabannin addini da yawa wanda jama'a suna sauraron su, jama'a suna biyaya da su, jama'a sukan ji shawaran su, jama'a ma sukan zo su bi shawaran su akan abin da ya shafi tafiyar da harkokin kasa. Amma wani abin da na koya tun muka shiga wannan kasa shine so da dama a babban yadda ake so a tafiyar da aiki shine bari jama'a su ne su ce ga abin da suke so. Abin da ya sa mun kasa samu ci gaba a kasanmu shine so da dama jama'a ba su suke ce ga abin da suke so ba. Wani ne kawai ya zo na ɗakin shi ya ce shi ga abin da yake so yawa jama'a. Ka je ƙauyen da ba iya kwamfuta ba ka gina musu gidan kwamfuta to mai amfanin kwamfuta a gurinsu. Ka je ƙauyen da ba magani sai ka je ka ce kana so ka gina ɗakin ajiye wani abu da ba shi ba ne. So dole ne shugabannin su koya yadda ake tafiya da jama'a. Wato in za ka yi wa jama'a aiki a fara tuntubansu a san me suke bi da. To ina ga shugaban addini yana da haƙƙi wajen ilmantar da jama'a su fahimci yadda za su sa duk wanda ya zama shugabansu ya ji muryansu ya saurare su ya yi tafiya da su. Ba wai shi ne kuma ya zama Allahnsu ba amma bari su ɗin su zama wanda shi yana sauraron su ba wai kullum su gudu zuwa gurin shi ba.
Allah sarki ɗaya shi muke bautawa kai da ni. Mai neman ga wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni.
Haka yake Reverend Joseph Hayab kenan ɗaya daga cikin limaman addinai da suke halarta wani taro a nan Amurka. To kada dai a shafa kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma a nan Washington na cewa ƙarfe 11:18 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can haƙiƙa ba da tangarɗa ba. Allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Tare da fatar an yi shagulgulan sallah lafiya. Allah ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, mun juya akalar shirin don fahimtar wasu kaɗan daga cikin halayyar da malamai a makarantun firamare da sakandare ke tsintar kansu, wanda hakan yake dukufar da tsarin ilimi ba wai kawai a jihar Kaduna ba, har ma da sauran jihohi baki ɗaya. Comrade Shehu Muhammad, shugaban ƙungiyar Ƙwadugo reshen jihar Kaduna, kuma daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaƙi da jahilci ta jihar Kaduna, Kaduna State Agency for Mass Literacy a Turance, ya nazarci abubuwa da ke katurnuku a ɓangaren ilimi da ma sauran sassan gudanarwa a gwamnatance da ɓangaren al'umma. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Lawal Isa Ikara ya haɗa mana wannan tattaunawa.
Yaya ake ciki ne a musamman ganin wasu na kallon kungiyar kwadugo da gwamnati kamar wasu abokan hamayya da juna wani haske za ka ƙara mana akan irin ayyukanku?
Wato masu wannan kallon ba su fahimci da ayyukan kungiya take bane ba, domin ita kungiya ta kafu ne saboda ta kare mutuncin ma'aikata da kuma kwato musu yanci a inda ya kamata su samu yanci. To za ka ga kokarin ganin kwato wannan yancin da gwamnati za ku shiga tattaunawa ba a kasafin lokuta bane akan sami fahimtar juna tsakanin gwamnati da wayannan kungiyoyi na ma'aikata. So idan aka samu wannan ja'injan, mutanen da suke gefe sai su ga kamar cewa babu jituwa tsakanin kungiyoyin kwadago da kuma gwamnatoci a Najeriya gaba daya. Amma abin shine ita gwamnati tana son ingantuwan ayyuka domin jama'an da ake wa aikin su sami amfana daga aikin da ake. Su kuma kungiyoyin kwadago suna kokari ne ganin cewa a inganta rayuwar ma'aikatan domin a samu cimma abin da ake so a samu. So kaga abubuwa ne guda biyu wanda ke kowanne kokari yake yi wajen ganin cewa an kai ga nasara wajen daɗaɗawa al'ummar ƙasa gaba ɗaya.
Ka gamsu da halin da ma'aikata ke ciki yanzu musamman a wannan jihar?
Batun gamsuwa kan babu shi, saboda akwai an samu yanayi da dama wanda yake ma'aikatan da sauran jama'an gari an shiga hali na kuncin tattalin arzikin ƙasa, sannan kuma ya shafi ma'aikata musamman domin su ne waɗanda suka dogara da yanda tattalin arzikin ƙasa yake tafiya wajen gudanar da rayuwarsu. Idan aka samu nakasu akan tattalin arzikin ƙasa, to ba wanda yake fara saukarwa raɗaɗin shi ke sauka akai sai ma'aikacin gwamnati, domin shi ne zai kwashe kwanaki kusan 30 sai a 31 sannan zai sami abin da zai kai gidanshi ya gudanar da rayuwar shi na wani kwanaki 30. To kaga idan aka samu matsala an sami nakasu wajen rayuwa na ma'aikaci. Sannan kuma policies na gwamnati, kudurce-kudurce na gwamnati da suke zuwa, wani lokaci za ka ga sun zo ba da su wa ma'aikata daɗi ba, domin duk yanda aka kai ga inganta so a inganta aiki na gwamnati, idan baka duba rayuwar ma'aikatan ba za ta taɓa samun abin da ake so ba. So mun sami kanmu a cikin yanayi wannan guda biyu, tattalin arziki yanda ta taɓa barin tattalin arzikin ƙasa da kuma ƙuduri na gwamnatoci wajen sabunta yanayi na aikin gwamnati, wanda ke mu a nan ɓangaren mu ganin ana kallon yanda aikin kawai za a yi shi ba tare da kallon waɗanda za su aiwatar da aikin ba a wajen wannan tsari na inganta aikin gwamnati.
Kwanaki da ita kana ɓangaren ilimi ne, an yi wani tsari a nan jihar Kaduna cewa malaman da ke koyarwa ya kamata a ce a kowane mataki da suka kai na samun ilimin da za su iya koyarwa. Me ra'ayin kungiya akan wannan, musamman ganin wasu na ta kukan cewa ina ma suka samu natsuwa da za su fi karo ilimi gashi an ba da lokaci?
Alhamdulillahi, wannan abu ne mai kyau, domin mun zauna da mu aka zauna aka kai ga matakin cewa ya kamata a inganta kwazon ma'aikata musamman waɗanda suke koyarwa a makarantunmu. Mun duba yanayin da muka samu kanmu a ciki, a har ga Allah ba zai yiwu a ce malamin da bai da cikakken ƙwarewa ya zauna aji yana koyar da ɗalibai ba za a sami abin da ake bukata ba wajen su ɗaliban ma. So idan kuwa ana so a wannan gyaran, na ɗaya dole a ba malaman nan dama su je su ƙaro ilimi domin su aiwatar da abin da ake so su aiwatar. Na biyu, wanda ba zai iya ba, aka ga daga yanayin shi aka ga ba zai iya cimma wannan buri ba, to akwai abu biyu. Na ɗaya, a cire shi a wajen, a kai shi wani waje inda zai iya bada nashi gudunmawa. Na biyu, ya aje aikin, a biya shi hakokinsa, ya ci gaba da wani harkoki na rayuwarsa. Mun yarda da wannan har ta kai ga cewa to abin da ta yanda za a gano wannan abu shi ne a musu jaraba. An yi wannan jaraba muna ciki, mun duba kananan hukumomin nan wanda aka yi wannan jarabawa, mun kuma ga tambayoyin da aka tambaye su ba wani tambayoyi ne wanda zaka ce lallai malami wanda yake yayi karatun har ya kai ga NCE zai gagare shi ba. So saboda haka muna ganin wannan mataki ne mai kyau da aka dauka.
Ba sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu, za ku ji ƙarin haske daga bakon namu Comrade Shehu Muhammad, shugaban kungiyar kwadugo reshen jihar Kaduna, kuma daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaƙi da jahilci ta jihar Kaduna, Kaduna State Agency for Mass Literacy a turance. Muna miƙa godiya ta musamman ga duk waɗanda suka ba da gudunmawa wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Nine naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku zama lafiya.
A maza da mata don mu zan miƙewa kai kokarin.
To a gaida Harande ga kuma Abdulaziz Toro da wasiƙun ku masu saurare.
Sagon farko ya fito daga Safra Uhakiyalu Zamani almijirawan malumfashi da matar Inusa Tanko Bani Imbaka a gwarar Neja wanda suka ce muna tayi al'ummar duniya murnar yin sallar layya lafiya. Ina mika sakon ta'aziyya ga iyalan da ƴan uwan marigayi Alhaji Kasimu Yero da fatan Allah ya ji kansa da rahama amin. Inji sako daga Badamasi Aliyu Rishin Lemu a Kano. Sai kuma sako daga Mallam Rilwanu Sa'ibu Gayari a jihar Zamfara Najeriya wanda ya ce hakika Uhuru Kenyatta ya cancanci yabo akan yarda da amincewar hukuncin da kotun kolin kasar Kenya ta yanke na soke zaben kasar. Da ƙarshe muna fatan Allah ya sa sauran shugabanninmu na Afrika su yi koyi da shi. Gaba dai Koriya ta Arewa, aikin ku yayi daidai. Ku ci gaba da tauna tsakuwa domin a yata shi tsoro. Sako daga Naziru Abubakar Sabo Gusau. Sai kuma sakon Buba Maigoro Gashuwa wanda ya ce shawara ta ga gwamnatin Najeriya ya kamata ku nema wa ƴan ƙato da gora aiki idan aka samu dawoma zaman lafiya domin rashin sana'arsu zai zama ba a rabo da Abubakar ba. Da ƙarshe kuma sai sakon ma'ajin ƙungiyar murya talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi inda Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi ya ce ina danjantawa al'umma da matsal ambariyar wata runtsa da su a garin Makurdin jihar Benue. Ina mai roƙon mai dukka da ya kare sake aukuwar haka a gaba.
Abdulaziz Toro da wasiƙun ku masu saurare kafin mu karkare ga Jummai Ali da tashin muhimman kanin labarai.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fara wani taron gaggawa a saboda Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami a cikin tekun ƙasar Japan. Yanzu haka ministan harkokin wajen kasar Indonesia Retno Marsudi yana kasan Myanmar domin ganawa a yau Litinin da Aung San Suu Kyi da kwamandan sojojin kasar da kuma mai baiwa gwamnatin kasar shawara akan matakan tsaro domin tattauna rikicin da ake yi a jihar Rakhine. Gobe Talata kuma idan Allah ya kai mu ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai bayyana shawarar da ya yanke na kawo ƙarshen shirin da ke kare yara da aka kawo su na Amurka ba bisa ƙa'ida ba daga kura. Jami'an da suka bayyana wa 'yan jarida wannan bayani sun faɗi cewa shugaban zai ɗauki wannan mataki ne bayan jinkirin watanni 6 domin baiwa majalisar dokoki lokacin tunkarar wannan batu. Shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta da kuma shugaban 'yan tawayen ƙasar Raila Odinga dukkansu sun dage akan cewa ba za su kulle yarjejeniyar daunin iko a tsakaninsu ba bayan da a ranar Juma'a kotun kolin kasar ta yanke hukuncin soke sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi.
To madalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa ma da ƙari a shafinanmu na internet wato voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko muhawara a shafinanmu na Facebook da kuma Twitter. Za kuma ku iya samun ƙarin haske ko kuma bayani kan abin da muke so mu ji ra'ayoyinku akai a kullum a shafinanmu na internet da kuma Facebook. Yanzu a madadin Jummai Ali da Titi na gabatar da shirin da Julie Gresham da kuma injiniya mu Vasco Alheri ke muku fata alheri sai kuma a saurari shirin yau da gobe.